Amin.
Ah, musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amura gaba daya mu gode ma Allah subhanahu wataala malicin komai da kowa Allah ta'ala wanda ya fada cikin littafin shi waja'alna minhu a'immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu Allah yace mun sanya a cikin su wadansu shugabanni jagorori wadanda suke shiryar da mutane da umarnin mu kuma sun zamanto masu yaqini game da ayoyin mu sira da amincin Allah su gara tabbata akan annabi wanda yake mai rukun amana mai bayani dalla dalla manzo mai daraja mai alƙawarin gaskiya wanda yake amintacce Allah subhanahu wataala ya sanya shi abun koyi ne ga ainihi wanda yazo bayan shi dukkan mu'mine gaba daya Allah subhanahu wataala yace laqad kana lakum fi rasulillahi iswatu hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira Allah subhanahu wataala ya kara mai tsira da aminci da iyalan gidan shi shugabannin shari'a fitilin haske kuma wadanda suke haskake dukkan wani duhu gaba daya na zalunci da kafirci da shirka da kama karya ɗan uwa musulmi mu sani cewa lalle bukatar mu a yau tana da tsanani sosai ya zuwa sabon mutane waɗanda za a zanki kwatance da su manyan mutane a cikin rayuwarmu waɗanda za su zamanto abin koyi ne da su mu kwaikwaye irin rayuwarsu mu bi sawunsu mu zo kusa da su saboda mu ji kamshin addinin musulunci mu ji zagin addinin musulunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi a yau bukatarmu zuwa ga waɗannan ba yawan karatu ba shi addinin musulunci ba soke a ta karatu ba a ta ilimi shi karatu kullum tsani ne kwaran gari hanya ce wadda za ta kai ka zuwa ga abin da ake so a yi ba wai shi ake nufi da shi shi kare ba ba zan na za ka kai ta rarar karatu amma ba ka da halayen karatu kana karanta alkur'ani ka iya fassara shi ka iya komai amma ba ka da halayen alkur'ani duk wata tsinuwa ta alkur'ani ba kanka take dira saboda ka abin da ka ɗauka karatu kawai to ba haka ake so ba ana son a samu mutane waɗanda za a zanki kwatance da su ba dan komai ba saboda raunin fahimtar mutane game da addinin musulunci mutane suna da raunin fahimtar addinin musulunci duk da yake karatu ya yi yawa a zamanin nan yawancin masu karatun ba karatu suka zanna suka ida wurin malamai ba wani da zaran ya dan fahimci wani abu to shikenan sai ya mai da kanshi malami shikenan kuma in ya mai da kanshi malamin nan babu wani kokari da yake ko me ya cije mai haka nan za ya zaki bugun abu haka za ya zaki gaya ma mutane abu shi bai fahimce shi ba balle mutanen da yake gaya ma abu wannan yana daga cikin abin da ya sa tilas a samu wato kamalallin mutane mutane shiyayyu haɗaɗɗu waɗanda sun riga sun gama kaiwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai a yi koyi da su a kwaikwaye su a bi irin rayuwarsu saboda kuma yau son zuciya ya yi yawa ga mutane son zuciya ya mamaye mutane son rai ya mamaye mutane ya rinjaye mutane a cikin rayuwa da haka ake bukata zuwa ga jagorori waɗanda za a yi koyi da su sa'annan kuma ga fifita manufa ta duniya akan manufar lahira ga fifita abin duniya akan abin lahira Allah ta'ala ya ce bal tuthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ta'ala ya ce ku dai kuna zaɓar rayuwar duniya ne kuna fifita akan ta lahira alhali kuma rayuwar lahira ita ce mafi alheri daga rayuwar duniya to duk lokacin da mutane musamman ma waɗanda suke cewa Allah ya ce annabi ya ce sun fifita rayuwar duniya akan ta lahira to dan wani ya fifita rayuwar duniya kuma akan ta lahira za a ga lahin shi su ne suke cewa duniya ba komai bace lahira ita ce komai duniya ba wurin zama bace lahira shine wurin zama to kuma sun dauki duniya ita ce kuma ita ce wurin zama lahira ba ruwansu da ita to kaga dan wani yayi wanda da ba shi bai san haka ba ai bai kamata a ga laifin shi ba su ya kamata su gwada ma al'umma cewa duniya fa ba mu zo dan zaman ta ba mun zo ne da ba dan mai aikin Allah subhanahu wataala kan mu manta da bin Allah kan mu manta da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan rayuwa to saboda haka mutane sun bibita rayuwar duniya akan rayuwar lahira shi yasa suke bukatan waɗanda za su nuna masa cewa lahira ita tafi duniya saboda lahira ba ta karewa duniya kuma tana karewa duk kololuwar duniya idan ka shekara 100 a cikin ta shikenan ka gama ita ma ta gama da ita banda abinda kariya ka aikata ka saba aikatawa a cikin ta mai kyawu ko mara kyawu ba abinda ya rage maka kana cikin ta amma kuma ba da kai ake yi ba ba sai da kai kai ma ba kai ne ta ba kama san ina kake ba sa'annan kuma ga karancin malamai ma'aikata waɗanda suke ma Allah aiki saboda haka ake bukatan duk wanda za ya shigowa fage na karatu fagen ilimi fagen dawa kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa ba yanzu idanu na kanshi ba shine abin kallon mutane ba da abin da shi mutane za su da abin da bai ba ko mutane ba za su yi ba saboda haka mu zamanto masu kyakkyawan koyi a cikin rayuwarmu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce mu da haka ga malamai masu da'awa masu faɗakarwa amma karancin gaskiya yayi yawa a ciki saboda haka bukatar musulmi ta linka ta rubanya ya zuwa samun jagorori a kowane mataki na rayuwa akan mabambantan matsayikan mu saboda Allah bai yi mu dai ba dukkan mu musulmi ne dukkan mu mu'mine ne dukkan mu bayin Allah ne da muke bauta ma Allah subhanahu wataala amma kai da kanka ka san wani bawan Allah ya fi ka imani ya fi ka aiki ya fi ka sani ya fi ka kusanci ga Allah subhanahu wataala to wanda ka san ya fi ka waɗannan abubuwa to kamata ya zamanto abun koyon ka kamata ya ka zaki koyo da shi saboda ya riga ya tsere ma ya riga ya wuce ka ba yadda za a yi kuma ka cin mashi kamar bambancin mu ne da sahabbai bambancin mu da sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam aiki suke tukuru dare da rana su yi jihadi su kwana suna kiyamul laili sa'annan ga tausayi ga taimako ga jin kai ga runguma bayin Allah ya uwansu ya za mu yi mu cimma musu shi yasa wani malami ya ce tsakanin mu da su ba yadda za a yi mu cimma su tabi'i ne yake faɗin wannan magana wanda ya rayu da wasu daga cikinsu yake cewa in an kwatanta mu da sahabbai ba kamar yadda ka san iccen da biyu ne karkashin shi akwai ciyawu ga su nan duk yadda ciyawan nan ta ji daɗi ta ji ni'ima ba yadda za a yi ta cimma tsawon waɗannan itacen na dabino to haka mu ma da abin da za mu yi ba balle ma ba yin za mu yi ba kusan rayuwar duniya ta ruki hankalinmu san duniya da mai abin nan zama duniya da ainihin jarabar duniya duk ta ɗauki hankalinmu ya za a mu cimma waɗannan bayin Allah to kamata ya mu yi ƙoƙari ba za mu yi cin musu ba ko ba za mu lalace ba za mu raba shi mu yi kwancin mu ba kamata ya mu tashi tsaye mu yi ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala har mu ma mu samu kasan mu wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ana buƙatar ababen koyi a cikin rayuwa waɗanda za su zamantowa jagorori ta ɓangaren ilimi ta ɓangaren aiki ta ɓangaren magana waɗanda za su zamanto misalai ne rayayyu waɗanda za a zanki nunawa mutane suna ganin malonin addini ingantacce a cikinsu sai mutane su fuskance su mutane su jawo zuwa gare su irin waɗannan su ake buƙata saboda haka muna buƙatar ire-iren waɗannan matukar dai muna son rayuwarmu ta yi daɗi muna son yau ɗinmu da gobenmu da jibinmu ta yi daɗi mu isa wurin Allah subhanahu wataala lafiya to dole ne mu zamanto dukkanmu masu aiki da abin da ake gaya mu masu aiki da abin da muke sauraro mu zamanto dukkanmu duk yanda kake din nan ka fi wani imani shi ma wanda ka fadin ya fi wani to kowa ya yi koyi da kowa wanda ka fi imani ya koyi da kai kai ba wanda fi imani ya fi ka imani ya yi koyi da kai haka ya kamata rayuwa ta kasance idan rayuwa ta yi haka sahabbai suke domin darajojinsu ba ɗaya ba ne alamai sun kakkasa su daraja hawa duk me yasa saboda kokarin kowa ya bambanta da wani a cikin rayuwarsu idan kaga su kansu ma martabobi ne darajoji ne haka rayuwar imani take to wanda ya hika kai koyi shi kai ma wanda ya hika kai koyi da shi kai ma wanda ya hika haka idan rayuwa ta yi haka to Allah subhanahu wataala zai sa mu rayuwarmu albarka Allah zai kiyaye mu addininmu Allah subhanahu wataala zai tabbatar mana da zaman lafiyarmu da kwanciyar hankalinmu da amincinmu kuma Allah ta'ala zai ba mu damar yin watsi da mai da martani ga dukkan wani makiyin addinin musulunci duk wani makiyin addinin musulunci muna iya mai da mashi martani muna iya mai da raddi a kan shi kuma mu zauna lafiya saboda muna bin Allah to babu abin da ya isa yi mu saboda da yadda muke gani wato musulmi wanda yake riko da addinin musulunci 100% yana kokarin kiyaye duk ko ina zaman lafiyar shi da iyali yana yi akan dokan Allah zaman lafiyar shi da makwabta wannan duk shine ba addini gidanka ana addini kana ba iyalinka haƙin haƙin su makwabtanka na dama na hagu na gaba na baya duk kana ba sakokin su abokan hudanka a kasuwa a wurin aiki abokan zamanka duk inda kake cikin rayuwa abokan hirarka majalisa kowa kana kiyaye mai haƙin shi wannan fa shine addinin musulunci to idan muna haka Allah subhanahu wataala zai sanya mu mun fitsarin duk wani tanadi da zamu yi a cikin rayuwa duk wani tanadi da muka sani bai kai karfin a ce muna rike da addinin musulunci ba domin mu Allah ta'ala yana taimakon mu ne saboda addini ba yana taimakon mu saboda wani yawan mu ba ko saboda yawan makaman mu ba ko saboda yawan karfin mu ba yaya karfin imanin mu yake yaya karfin imanin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake a rayuwar manzo Allah da suka je yakin Badar suka je yakin Uhud suka je ghazwatul azab suka je duk waɗannan yakuna duk ba su da yawa da an fi su yawa kuma an fi su iya yaki amma saboda sun bi kowa imani da aiki da imani suka ci nasara duk bajin da aka gamu su Allah ta'ala yake ba galaba da daukaka akan waɗanda ba su ba kinan abin aiki ne ba wai yawa bane ba tanadi bane mai tanadin imani mutattala halaye da dabi'u masu kyau da ayyuka na kwarai da haka Allah subhanahu wataala zai sanya mu abin tsoro a wurin muke mu shi yasa Allah subhanahu wataala saboda muhimmancin haka fa Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abin koyi ga wanda ya biyo bayan shi waɗanda ma ya rayu da su da waɗanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma wurin Allah subhanahu wataala dukkan su Allah ya ce musu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kyakkyawan koyi ya kasance gare ku a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake fatan gamuwa da Allah ga wanda yake fatan zuwa ranar lahira lafiya lafiya kuma ya ambaci Allah subhanahu wataala ambato mai yawa saboda muhimmancin haka Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi koyi da waɗanda suka gabace shi daga cikin annabawa da manzanni Allah ya ce ulaikal ladina hada Allah waɗannan ba su ne waɗanda Allah ta'ala ya shiryar saboda haka da shiryar su za ka yi koyi ma'ana ka yi koyi da shiryar su bayan Allah ya zaro annabawa guda 18 sai Allah ya ce to waɗannan da sauran annabawan da Allah ya faɗi sunansa a cikin alqur'ani da waɗanda ba Allah bai faɗa ba Allah ya ce waɗannan ba su ne waɗanda Allah ya shiryar saboda haka kai ya rasulullah ya nabiyallah ya kai annabi mai girma mai matsayi kai koyi da waɗannan bayin Allah ne wallahi sa'alukum alaihi ajra ka gaya musu cewa ba ni roƙonku wani albashi ko wani lada ko wani kuɗi akan alqur'ani da nake koya muku in ho shi alqur'ani bai kasance ba illa zikra lil alamin face tunatarwa ne ga talikai gaba daya to saboda haka dole ne zamanto muna aiki da abin da muke sauraro muna aiki da abin da muke karantawa da abin da ake faɗa mu mu yi koyi da ainihi abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana sai wanda bai kai mu ba shi ma ya koyi da mu wanda bai kai shi ba shi ma ya koyi da shi da haka ake rayuwa a samu yanayi kyakkyawa a samu rayuwa ingantacciya a isa wurin Allah lami lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da haka Allah ta'ala ka sanya mu abin koyi ga waɗanda za su yi koyi da mu ya Allah koyi kyakkyawa ba mummuna ba ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka tabbatar da alkhairi mai yawa a cikin rayuwar mu Allah ka ba mu albarka a cikin rayuwar mu ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka sanya rayuwar mu albarka ya Allah Allah ka kara mu musulunci girma da daukaka ya Allah ka kara mu kafirci rushewa da wacewa ya Allah Allah ka kara hada kan musulmi ya Allah Allah ka kara hada kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da rabuwarka ya Allah ka raba musulmi da wacewa ya Allah ka raba musulmi da gaba da kiyayya da ƙeta tsakanin su ya Allah Allah ka kawo alkhairi a cikin garin nan namu ya Allah ka kawo alkhairi a cikin ƙasar nan tamu ya Allah Allah ka kawo alkhairin ka a cikin yankin mu ya Allah a cikin ƙasashen nan namu ya Allah da mu da makwabtan mu gaba da ya Allah ka zamanar da mu lafiya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka raba mu da fitina da tashin hankali ya Allah waɗanda suke kawo mana waɗannan abubuwa da fitintunu da tashe-tashen hankula ya Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah in ba su shirya kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah ɗan kasuwan mu kana da mai Allah ka taimake su ya Allah Allah ka jaye musu dukkan matsalolin da suke fama da su ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in mu ya Allah mu shayi mana hawaye mu ya Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah sai da sallah